أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وبركة مدهتوا أوانا رانا يا البركة وإن شاء الله ونعم الدورة daga inda muka tsaya cikin karatunmu na littafin Umdatul Ahkam. Yau muna karatun ga watan Rajab shekara ta 1442 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam, wata zuwa 14 ga watan Maris shekara ta 2021 miladiya. Kuma insha Allah wannan shine zamanmu na 42 a cikin darasin wannan littafin. Mai littafin yake cewa Bismillahir Rahmanir Rahim. An Abi Musa Al-Ash'ari radiyallahu anhu qala kasafati shamsu ala zamani Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qama fazi'an yakhsha an taqula as-sa'a hatta ata al-masjida fa qama fa salla bi aqwala qiyamin wa ruku'in wa sujudin ما رأيته يفعل في صلاته قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أهل ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وأنا حديث an karɓo shi ta hanyar a babban sahabin nan wanda ake kiran shi Abu Musa Al-Ash'ari. Allah ya ƙara masa yarda. Abu Musa Al-Ash'ari yana daga cikin wato manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, waɗanda aka ruwaito ilimi mai yawa daga gare su. Kuma ainihin shi mutumin Yemen ne, ainihin shi ba mutumin Makka ba ne, ba kuma mutumin Madina ba ne. Ya zo ya musulunta lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina. Ya zo tare da wato mutanensu masu yawa suka zo suka musulunta. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya bada bisharar zuwan nasu, kuma sai da su zo. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato suna da taushin zuciya. Kuma wannan Abu Musa Al-Ash'ari wato yana da daɗin murya wajen karatun Al-Qur'ani, har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa kirarin cewa lallai shi an bashi murya ce, murya ne wato irin muryar Annabi Dawud alaihi salam. Ya kasance in yana karatu Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yakan zo ya saurari karatun shi. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ai jiya daga dare ina jin karatunka, ka iya karatu sosai, hakika Allah ya baka murya irin muryar Annabi Dawud alaihi salam. Sai yace, ai ya Rasulullahi, da na san kana sauraro na, lallai da na tsaya su suna gwangwaji karatun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi. Abu Musa Al-Ash'ari daga dare shi aka rawaito wannan hadisin yace, khasafati ash-shamsu ala zamani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lallai rana ta kisufi a zamanin manzon Allah, ira da amincin Allah tabbata a gare shi. Fa qama fazi'an, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a tsorace. Yakhsha an takuna sa'ati, yana tsoron kar a ce kar ta zamto wato tashin alkiyama ce. Saboda kisfewar rana, kamar yadda dama na gaya muku, yana daga alamomin tashin alkiyama. Hatta ata almasjida, har sai da ya zo masallaci. Fa qama, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙi. Fa salla bi aqwal qiyam wa ruku'i wa sujudi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da mafi tsawon
tsayuwa da ruku'i da kuma sujjada wato ya dade a tsaye kuma ya dade a ruku'i kuma ya dade yayin da ya sujjada ma ra'aytu yaf'alu fi salati qattu wato ban taka ganin sa yayi irin wannan dadewar a cikin sujjada da tsayuwa da kuma ruku'u a cikin sallolin sa ba tunda nake summa qala annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya idar sai inna hadhihi al-ayati allati yursiluha Allah ai kun ga irin waɗannan alamomin da Allah yake aikowa la takunu li mawti ahadin wala li hayati ba sa kasancewa saboda mutuwar wani ko saboda rayuwar wani walakin Allah yursiluha yukhrimu biha ibadahu fa sai dai Allah madaukakin sarki yana aiko ta ne domin tsoratarwa ga bayinsa domin tsoratar da bayinsa dan su shiga taitayin su fa idza ra'aytum minha sha'an idan kun ga wani abu daga cikin irin wannan to fasda'u ila zikrillah to ku tafi ku yi malaku tafi zuwa ga ambatan Allah wa du'a'ihi da roƙonsa wastighfarihi da kuma neman gafararsa to annabi sallallahu alaihi wasallam wato saboda tausayi ne ga al'ummarsa ya zama yana tsoron karta zama ko alƙi ko tashin alƙiyama ce kuma kamar yadda ya ce lallai waɗannan ayoyi da kuke gani Allah yana saukar da su ne don tsoratarwa ga bayinsa to wannan bai tsaya iyakan wato kisfewar rana ɗin ba har kisfewar wata har tsawa har irin manya-manyan iskokin nan da ake yi kaga tana tuntuɓewa bishiyoyi tana yayi gidaje da sauransu har wato ambaliyar ruwa yake faruwa domin yana daga abin da zai faru ɗin a ƙarshen duniya za a samu ambaliyar ruwa mai yawa kuma daga ƙarshe ma in abu yayi abu sai kogunan duka su kafe ga shi nan dama ubangiji yana faɗa wa idzal biharu sujjirat ƙarshe ma kogunan sukan kama da wuta da kaga wuta kan ta zanto daga kogi ai kaga bala'i yayi bala'i tunda in wuta ta tashi ruwa ake ɗibowa a kashe ta da kuma sai ga wutar tana fitowa daga cikin ruwa kamar shi ne irin abin da ya faru a musibar nan ta tsunami wata faru na a can wajen ko Indonesia ne a wajen kasashen Asia din nan ne wanda dubunnan mutane suka halaka wuta ce ta rika fitowa daga cikin teku tare da ruwa kuma tana mamaye gidaje da garuruwa za a duka wannan ubangiji yana yi ne don tsoratarwa ga bayinsa masu zunubi su daina domin a hadisin baya wanda muka karanta akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai ubangiji yana kishin bawansa ya je aikata zina ko baiwar su je ta aikata zina to kaga wannan duka yana isara ne zuwa ga cewa lallai zina tana daga cikin manya-manyan alfashan da idan ta yawaita abu to lallai musibu za su yi yawa to kuwa in wato a zamani ko in ce mun samu kama a cikin wata al'umma wanda a yanzu zinar ba a ɗauki ta bakin komai ba ba wai a cikin arna ba su kan arna dama sun zama kamar dabbobi balhum kal an'am har ma ubangiji yace balhum aballu sabila su dama kafirai kamar dabbobi suke har ma gara ma dabbar ma da su kamar yadda dabba wato dabba za ta dabba yanzu kamar tauri dan tauri kaga zai yi wa uwar da ta haife shi barbara zai yi wa tsammarsa wadda wasu ta haife su tare ya mata barbara haka nan inda yayarsa ma wacce bayan an haife kafin a haife shi aka haife ta duka uwarsu ɗaya ita ma zai mata barbara to haka yanzu rayuwar arna sun zama kamar haka za ka iya samu ba wai sai da nisa ba a nan nan Najeriya ƙasashen Yarabawa nan da ƙasashen Iyamurai za ka iya samun wato mutum daga suna kwana ɗaya ɗaki ɗaya da uba da 'ya'yansu sai ka samu uban yi wa wata daga cikin 'ya'yan nasa ciki ta haihu ko ka samu wa yi wa ƙanwarsa ciki ko ka samu wa a ƙani yi wa 'ya'yansa ciki duk wannan ba wani sabon abu ba ne a wajensu har ma su ba wai kafiran cikinsu ba waɗanda ma suke cewa su musulmi ne daga ciki za ka samu sau da yawa in za a yi aure ma sai ita amaryar sai ta tare a gidan mijin a gidan wanda zai aure ta sai ta tare ta yi kamar wata uku wata hudu wata biyar ko shekara guda ma sannan fa tun kafin fa yi auren sai ta samu ciki sannan sai ayi auren saboda wai kar ya auri marar haihuwa gara ya jarraba ya gani mai haihuwa ce kuma mara haihuwa ce sai ta yi ciki sannan kuma sai a je kuma a daura auren ya za ga an zo daurin aure sai amarya kuma ga sanin da tulelin ciki haihuwa ko yau ko gobe kaga wannan duka kamar wani nauki ne ha ila na yarda da sabon Allah kuma mu ma yanzu irin wannan an tana nema ta fara faruwa a cikin al'ummar musulmi da yawa a burane wai musamman inda mutum ya kai sadaki gidan siyarin ya shi kenan wai ta zama matarsa ai dama aure ai sadaki ne sai shaidu to ya kawo sadaki kuma an shaida ya kawo kuma an yi alƙawarin za a ba shi ita shi kenan ai wai shi kenan ta zama matarsa sai je kuma ya ci gaba da kwanciya da ita tana gidan iyayenta duk sanda ya zo hira sai wani abu ya faru tsakaninsu ana nan kafin ran da za a ɗaura aure sai ga ta samu ciki to da yawa bayan wata shida ko wata wani ma wata biyar ma da ɗaura aure sai ga matar ta haihu wasu kuma saboda gudun abun kunya sai a je a kashe a cire ciki to kaga wannan ita ma wata musibar ce da kuma irin abin da ke faruwa za ga yarinya ta isa aure ba a yi aurenta ba an bata suna talla saboda tunanin wai ta dalilin wannan tallar za ta tara wa iyayenta ko uwarta wani abin kirki saboda aurenta a haka za ta je kuma ta yi ciki in ta yi cikin shege ta haife shi kuma sai su zauna a kan ɗan an ce zama suke a kan ɗan ko su shaƙe shi har sai ya mutu saboda gudun abin kunya wai kaga an yi zina sannan kuma an yi kisan kai to ta yaya musulmi ba za su yawaita ba kaga dole musulmi su yawaita wani yana neman ɗan ido rufi ya rasa yadda zai yi wani za ka tarar wani ya yi aure har ya gaji Allah bai ba shi haihuwar ba wasu kuma sun bi ta mummunar hanya sun samu ɗan kuma har ila yau sun kashe shi ko laifin me yayi abinda iyayensa suka yi bai shafe shi ba bai da wani zaɓi shi saboda haka wannan ne dalilin da ya sa ma har wasu da yawa ma daga cikin malamai akwai hadisin da wai cewa ɗan zina ba zai shiga aljanna ba da sauransu wannan hadisin malamai sun rauna nasu babu ma ingantacce ko ƙwaya ɗaya daga cikin hadisin in dai ya kyautata aiki ya yi aiki na ƙwarai kamar yadda kowane musulmi illan da zina amanu wa amiru salihati da wam jannatin na imto dukkan wanda ya yi imani kuma ya aikata aiki na ƙwarai da zai shiga aljanna ko da kuwa ɗan zinan ne yawwa saboda haka bai kamata a riga kashe ƴaƴan zina ba ba su da laifi abin ma da ya fi wannan kuma muni sai ka ga kuma wani har ila yau shi ne fa da matarsa ta kansa ta haihu wata biyar ko shida da haihuwarta kuma ta samu wani ciki wai sai a je don yi wa Allah butulci sai a je kuma a cire wannan cikin saboda wai kar ta yi kuniga ko kuma saboda kar a tara ƴaƴan da yawa saboda tsoron wahala kaga wannan duka wato annoba ce a kunce sako ne ko ka ba irori ne waɗanda suna iya janyowa faruwar annoba ko annobobi ma masu yawa kuma ita annoba ba wai sai wani abu ya faru jama'a da yawa sun mutu ba a'a iya wannan halin da yanzu ake ciki ma ai annoba ne yanzu misali kuɗin da shekara goma da suka wuce kuɗin da zai saya maka buhu ɗaya na masara to a yanzu sai ka ninka wannan kuɗin kamar sau biyar sannan ya saya maka buhu ɗaya na masara to ka gani to ai shi ne ka ga da shekara kamar goma da suka wuce in ka sa naira 3000 ko naira 5000 zai saya maka buhun wato masara ko dawa to a yanzu sai ka sa naira 20,000 kaga abin 60,000 ya koma 200,000 to wannan kadai ya isa musiba bayan wannan kuma wata musibar shi ne duk wajen da ake noma buhu goma yanzu misali in kuna da wata gona wadda lokacin da mahaifinku yake saurayi yana in ya noma gonar yana samun buhu goma a gona a yanzu da kyar za ku samu buhu biyar a gona a hakan ma sai kun sa taki sosai kun kula an ɗebe albarkar sannan ƴaƴa yanzu an ɗebe albarkar su ma kaga yaro ai shekara 10 amma ya fi karfin uwarsa ya fi karfin ubansa an koma yanzu iyayen sun zama ƴaƴan ƴaƴan sun zama iyayen za ka ga yanzu yaro ko bacci yake uwarsa tana tsoron tashin sa saboda tsoron abin da zai biyo baya yaro a ɗakin sa ubansa ma yana tsoron ya je ya ce masa wani tashi kai sallah kaga wannan duka bala'i ne saboda haka ya kamata mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma idan kaga wani abun kunya ko abun takaici ya faru a iyalin wani kar kai dariya kar ka je kai gurbin su ko kai wani abu ka tashi kai sallah kai addu'a ka roƙa musu shiriya ka roƙi Allah ya tsaida abin iyakan su din ma Allah ya yaye musu to da haka kai kuma sai Allah ya kare kai kare iyalinka yawa yawa
amin ya rabbi amin daga cikin abin da zamu shira a cikin wannan hadisin wato cewa a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam da alolarsa koyaushe yana daga abin da zamu fahimta a nan kaga kawai yana ganin abin ya faru nan take ya tafi masallaci sai sallah kaga duk lokacin da wani bala'i ya faru ko a wani gun ka ji labari wani bala'i ya faru a gari kaza to inda dama nan take kai addu'a kai istighfari ka nemi tsarewar ubangiji in kana da alola kuma lokacin da ya halatta a yi nafula ne kai nafula ko da raka'a biyu ne ka nemi yayewar ubangiji kan wannan bala'i idan kuma abu ne kamar irin su wannan kiskewar wata ko rana to sallah za a yi kamar yadda mu a malikiya in kiskewar wata ne a sallah ake kowa zai yi tasa ne amma in kiskewar rana ne jam'i ake kamar yadda mun karanta kwanakin baya wannan hadisin da muka karanta shi ne na ƙarshe a cikin wannan babi za mu shiga babu salati istisqa wato babun sallar roƙon ruwa an abdullahi bin zaid bin asim al-madini radiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yastasqi وتوجه الى القبله يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءه وفي لفظ الى المصلى وانا حديث عن كروي سهير عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وتو صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ني kuma yana daga cikin wato bangaren al'ansar mutanen madina mutumin madina ne yana daga cikin banu ganam bin mazin bin najjar kuma shi ne wanda ya ruwaita siffar alular manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana dai da ruwayoyi na hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma wanda ya ruwaito hadisin nan wanda aka an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin yanayin mutum yana sallah ya rika jin kamar tusa ta fita daga jikin shi ko bata fita ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum ya ji haka kar ya fita daga masallaci kar ya yanke sallar sai ya ci gaba da sallar sa har sai ya ji ɗoyi ko kuma ya ji ƙaran fitarta yawwa to wannan sahabin shine mai wannan hadisan ko masu suna Abdullahi bin Zaid din guda biyu ne akwai Abdullahi bin Zaid wanda shi ne wanda ya mafarkin nan na kiran sallah lokacin da ake neman in ana so to za a yi sallah wani abu za a riƙa yi don janyo hankalin mutane su taho zuwa ga sallah to sahabbai suka tafi suka kwanta da wannan tunanin to shi kenan wani a cikinsu sai suka yi mafarki da yawa daga cikinsu wannan ya yi mafarki wancan ya yi to shi wannan Abdullahi bin Zaid din shi ma aro ne da gari shi ya yi irin wannan mafarkin har ya ruwaito kiran sallah a mafarki aka gaya masa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta sai zama shi ma dama ubangiji ya riga ya masa wahayin abu da haka shi ke nan sai zama daga nan aka shar'anta kiran sallah shi ita dai sallar roƙon ruwa wato akwai saƙani a gun malamai game da ita jamhurin malaman musulunci sun ce sunna ce kuma shi ne fatawar imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad dan hanbali da kuma wato almajirai manyan almajiran imam abu hanifa guda biyu wato muhammad bin yusuf da kuma abu yusuf amma shi abu hanifa a wajensa ya ce idan an samu fari ba roƙon ruwa ba sallah za a yi ba kawai addu'a za a yi shi abunsa yawo haka nan Ibrahim an-Naka'i shi ma ya ce addu'a za a yi ba za a yi sallah ba. Amma dalilin wannan sakanin shi ne shi Imam Abu Hanifa ya dogara ne da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kuduba a masallacinsa, wani mutum ya shigo kamar misali a ce ta wannan kofar, sai wani mutum ya leko ya ce ya Rasulullahi za mu halaka, babu ruwa, dabbobinmu babu abinci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu nan take addu'a kuma yana imam sayyidina Anas bin Malik shi ya roƙi hadisin yace nan take sai ga gajimare ya hadu sai ga ruwa. Shi Imam Abu Hanifa sai ya dogara da wannan a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sallah yayi ba, kawai addu'a yayi sai Allah ya saukar da ruwa. Dan haka addu'a za a yi duk sanda aka samu kai a cikin irin wannan yanayi. Sauran malamai kuma sun dogara ne da irin wannan hadisin wanda yanzu muke kokarin fassara shi. Yawwa, kowane kuma ingantacce ne, kuma dukkan malaman musulunci wanda suka tafi akan sunniyar yin sallar roƙon ruwa sun tafi akan cewa lallai tana da kuɗuba da ake yi, sai dai sun yi saɓani shin kuɗubar sallar roƙon ruwa ana yin ta ne kafin a yi sallar ko kuma sai bayan an yi sallar. Yawwa, misali wadda suka daba akan cewa kafin sallah ake yin kuɗubar akwai Lays bin Sa'ad, akwai kuma wato sayyidina Umar ɗan Khattab daga cikin sahabbai, akwai Abdullahi bin Zubair da kuma Umar ɗan Abdul Aziz daga cikin tabi'ai, akwai kuma Abban bin Usman, akwai Hisham ɗan Isma'il, akwai Abubakar ɗan Muhammad ɗan Amr ɗan Hazmi, kuma ita ce fatawar Ibn al-Munzir cewa kafin a yi sallah ake yi. Amma Imam Malik da Imam Shafi'i sun tafi su kuma akan cewa bayan sallah din, duk da cewa cikin mazhabar Imam Malik kuma akwai saɓani tsakanin almajiransu, wasu sun ce bayan sallah, wasu kuma sun ce kafin sallah, ma'ana dai akwai saɓanin malamai. Haka nan malamai sun yi saɓani shin ya halatta ai sallar yace ne yasa ya halatta ai sallar roƙon ruwa, wai sun ce bayan zawali, tunda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'an nan ai yana yin kuɗubar sallar juma'a ne, kaga bayan zawali ne kenan. Wasu kuma sun ce ana yin ta ne da hantsi kamar yadda ake yin sallar Idi, to wannan shine wanda yafi dacewa da sunna, kuma shine irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yi. Duka dai kiyasi ne. Sannan wasu malaman ma kamar Ibn Sha'ban a cikin littafinsa Al-Kitab shi kuma ya ce za a iya yin ta ma bayan an yi sallar asuba ko kuma bayan la'asar, kaga duk wannan saƙari ne na malamai. To har ila yau malamai sun ce ya kamata ga limamin da ya jagoranci sallar roƙon ruwa a cikin kuɗubar ya ja hankalin mutane zuwa ga tuba daga zunubai da neman gafarar Allah a yau ta istighfari, da kuma duk wanda ya san akwai wani abu na zalunci a gunsa to ya mayar, wanda ya san ya danne wani kuɗin gwamnati ya mayar, wanda ya san ya danne wani haƙƙin marayu ya mayar, wanda ya san ya ci bashin wani bai biya shi ba to ya je ya biya shi, wanda ya san ya zalunci wani to ya nemi yafiyarsa. Kuma har ila yau liman ya umarci mutane da yawaita yin sadaka da sauran dai ayyukan alkhairi. Ko sun ce shin a mazhabin Imam Malik malamai sun saɓani cin ya kamata limami umarci mutane su yi azumi kamar na kwana uku, sannan in an ƙare azumin washe gari a fita a je a yi sallar roƙon ruwan ko a'a. Wasu malamai sun ce hakan shi ne fi daidai, wasu kuma sun karhanta haka, amma dalilin karhancin nasu su ma sun karhanta ne akan cewa kada mutane su je su cewa kamar wajibi ne in ba a yi azumin ba za a yi sallar roƙon ruwan ba. Amma in ya zama mutane a waye kansu yake suna da ilimi to a yi hakan shi ne. Kuma za a iya yin sallar roƙon ruwa a shekara guda ko da sau uku sau huɗu ko fiye da haka gwargwaron yadda dai buƙata ta jinyo. Malam Asbagu daga cikin manyan malaman Malikiya, yana daga cikin manyan wato jigajigan malaman Malikiya, almajirin Imam Malik ne, Asbagu sunan shi, ya ce lokacin da kogin Nil ya taba kafiya kogin Nil na Misra wanda kuma rayuwar mutane ta ta'allaka sosai da shi to sai da aka kwana 25 ana fita roƙon ruwa karshe al ubangiji ya amsa roƙon su kogin ruwa ya gudana sosai a cikin kogin wanda cikin wannan sallar roƙon ruwa har irin su Ibn al-Qasim da Ibn Wahab daga cikin manyan malaman malikiya duk sun halarci wannan addu'ar ko kuma sallar roƙon ruwa har ila yau malaman mazhabar malikiya sun yi saɓani game da siffar sallar shin akwai kabbarori ne kamar irin kabbarorin idi ko kuma kawai haka ake yin ta to da yawa daga cikin su sun ce akwai kabbarorin tunda akwai hadisi wanda ina jin imamu tabarani ne ya ruwaito shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to saboda haka wannan wadanda suka ce za a iya yin kabbarorin akwai Ibn al-Musayyib daga cikin magabata akwai Umar dan Abdul Aziz akwai Malam Makhul shi ma dai yana daga cikin tabi'ai akwai Imam Shafi'i akwai Imam Tabari da wasu duka sun tafi akan cewa za a yi kabbarori kamar irin na Idi wasu kuma malaman sun ce ba za a yi ba akwai hadisin dan ce wanda hadisin ce tabarani ne ya rawaito Imam Dan Qurini ne ya rawaito shi cewa an lalle manzo annabi sallallahu alaihi wasallam sallatul istisqa raka'atayn lalle annabi sallallahu alaihi wasallam sallatul raka'a biyu a sallar roƙon ruwa kabbaratul ula sama takbirati yayi kabbara bakwai a raka'ar farko wa qara'a bi sabbi ismi rabbika ala sunne kana da sabbi bayan fatiha a raka'a ta biyu kuma ya karanta halatai ka hadisul gashiya hal aka ka da sun gasha sannan yayi kabbara biyar kamar da kabbarorin idi kenan yawa kaga hadisi ne kuma wanda malam wasu malaman sun inganta shi wasu kuma sun rauna na shi yasa ma suka ce ba za a yi kabbarorin ba sun rauna na ainihin hadisi amma dai raka'a biyu ne wannan babu sabani ita raka'a biyu ake yin ta ba kamar wato sallar sallar kusufi wanda yanzu da muka gama magana a kanta ba ita ma raka'a biyu ce amma da siffar raka'a hudu ƙwarai da gaske to yanzu insha Allah za mu fassara hadisin sannan mu nausa mu shiga cikin bayani sosai an abdullahi bin zaid bin asim an karbo daga wato abdullahi dan zaid dan asim almazini kala yace kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam yastaki lalle manzo Allah tsira da mushi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fito dan roƙon ruwa fa tawajjaha ila al-qiblati sai ya fuskanci al-qibla ya da'u yana addu'a wa hawala rida'a sannan ya juya wato mayafinsa kuma sallat raka'atayn sannan sallat raka'a biyu jahara fi ma bil qira'a ya bayyana karatu a cikin su wa fi lamzin ila al musalla a wannan lamzin kuma aka ce ya fito zuwa ga musalla wato ba wai masallaci ba a musalla yayi a hankori kenan kamar wato masallacin idi haka shine hankori din kuma wato maudu'in hadisin da hadisi yana magana ne akan sallar roƙon ruwa da idan abubuwan da ya kamata limami yayi ya karanta ko kuma ya aikata su to malamai sun yi sabani kamar yadda na faɗa shin da hudubar da addu'ar ana yin su ne kafin sallar ko bayan ta sannan sun yi sabani cewa wannan juya mayafi da limami zai yi har ma mu ma za su yi ne ko ba za su yi ba Imam Malik ya ce shi limami zai yi ne a tsaye amma mamun sa suna daga zaune za su yi amma in mata sun fita wajen to su mata ba za su yi ba iya maza ne za su yi haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alƙibla yayin da yake addu'a wannan yana nuna mana muhimmancin yin addu'a kallon alƙibla yayin da za ka yi addu'a duk da cewa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'ar ba tare da ya kalli alƙiblar ba misali kamar hadisin da za mu karanta shi nan gaba ɗazu na yi ishara zuwa gare shi na mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fudu ba shi shigo yace ya rasulullahi ai mana addu'a ba zamu mutu eh hanyoyi sun yanyanke babu ruwa kala 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 annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu yayi addu'a kaga ba anan ba a ce ya juya ya kalla al-qibla ba kuma tunda fudu ba yake kaga tunda yake fudu ba kaga ya juya wa al-qiblar baya yayi addu'a kuma Allah ya karba addu'a nan take ya daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam dan sai da aka yi sati guda ana ruwa sai da sati ya juye kuma a ruwayar bukhari shi dai wannan mutumin shine ya sake zuwa ya rasulullahi ayi addu'a ruwa yayi yawa ruwa yayi yawa ayi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam daga harici ya ce ya ubangiji ruwan nan a dauke shi daga kanmu ayi shi a gefen mu da kan duwa su da dazuzzuka shikenan kuwa sallallahu alaihi wasallam lalle ubangiji yakan jarrabi bayinsa da nau'o'i na ibtila'i wato na jarrabobi dan saboda su yi addu'a su roke shi su ambace shi shi kuma yaye musu wannan bala'i yana daga cikin irin waɗannan bala'o'in wato fari kanfar ruwa to idan wannan din ya faru to lallai ne yana daga cikin abin da addinin mu na musulunci ya tarar mana cewa a yi sallah sannan a yi addu'a kuma a wa'azantar da mutane da cikin abin da za mu rikawa cikin wannan hadisin akwai wato mustahabbancin yin sallar roƙon ruwa wanda shi ne mazhabin jamhurin malaman musulunci amma shi imam abu hanifa ya ce ba sallah za a yi ba kawai iya addu'a za a yi sai dai almajiransa guda biyu kamar yadda muka faɗa muhammad dan yusuf da kuma abu yusuf alhamdani su sun dafa kan cewa ai aiki da hadisin nan a fita a yi sallar roƙon ruwa din sannan kuma za mu riƙi wato muhimmancin juya ainihin wannan juya mayafi da ake yi da shi kuma wannan wai kamar tafa'uli ne na cewa ubangiji ka juya mana yanayin nan da muke ciki ya ubangiji kamar yadda muka juya mayafanmu ya ubangiji ka juya mana harin da muke ciki na fari mu samu yalwa kamar addu'a ce ita kanta wannan ne sannan kuma da cewa wasu mutane da yin sadaka saboda ita sadaka tana daga cikin hanyoyin samun yayewar bala'i shi kanta wannan juyawar mayafin malamai sun yi saɓani wasu sun ce ya ɗauko sam ƙasa ya dawo da shi sama wasu sun ce ya ɗauko abin da ke kan kafaɗarsa ta hagu ta koma dama wasu kuma sun ce juya shi zai ya zama gaba a baya yawa duk wanda dai aka yi ya yi insha Allah kuma a cikin abin da za mu rika da cikin hadisin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam a fili yayi karatun dan haka karatun sallar roƙon ruwa a fili ake yin sa kuma raka'a biyu ce kuma shi ne abin da dai mafi rinjaye malamai sun ce suka tafi a kai kuma a cikin hadisin nan bai ambaci yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a biyu ba wani sallo wani tsurori ya karanta ya yayi ruku'in da sauransu duka bi abin nan ba da haka dai Abdullahi dan Abbas a cikin wata ruwayar ya ce ya yi su ne kamar yadda yake yin sallar idi to fadar Abdullahi dan Abbas cewa ya yi su ne kamar yadda yake yin sallar idi wasu suka kafa hujja da wannan cewa za a yi wannan kabbarori irin na sallar idi وأنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله حلقت الأموال وانقطعت السبل فدع الله يجيسنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم عجسنا اللهم عجسنا قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قضاء من سحاب ولا قضاء ولا قضاء ولا قضاء وما بيننا وبين سلء من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسعت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس ثبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فدعوا الله أن يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكان والزراب ضبطون الأولياء ومنازل الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت عن ابن مالك أهو الرجل الأول قال لا أدري نعم أنا ابن مالك وأنا حديث أن كبير السهنير سبنا أنا ابن مالك الأنصاري خادم من زعل الله صلى الله عليه وسلم ورتنينا أنشي كرابوما أنا كاوش جدما من زعل الله صلى الله عليه وسلم يزونا يجدما هر النبي صلى الله عليه وسلم يبر الدنيا shine shugaban dukkan hajiman annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya jafa nansa ya yawaita ayyansa ya yawaita dukiyarsa kuma Allah ya amsa addu'a to mafi yawan hadisai na mu'jiza da hadisai na siffar ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musamman a cikin gida da nasar Anas bin Malik ne yake rawaito to wai a haka aka samu wani mujrimi wanda ko izu uku na alqur'ani bai iya ba yana zagin wannan sahabin zagi na cin mutunci Anas bin Malik kamar wai ka samu wani a unguwar ku fa yanzu ko limamin garin ku ka ce masa tashiccen makaryaci tsakani da Allah yanzu ko limamin unguwar ku misali ka ce kai amma malam wani ku tashiccen makaryaci ne ko malam wannan nan akalla misali a ce kai baka fi dan shekara 40 ba shi kuma malam wannan da kake faɗa aƙalla ya kai shekara 90 a duniya shi ne wannan maganar fa in yayi nisa a duniya a ce shekara 50 shi ne wannan maganar wannan malamin na kanu in yayi nisa a ce ɗan shekara 50 ne Anas bin Malik dinnan a wata ruwayar ya kai ɗan shekara 110 kafin ya rasu a wata ruwaya wasu malaman sun ce 90 wasu sun ce 100 to a bar shi ma 90 ɗin ko ɗan shekara 90 ne wa ɗan shekara 50 ya dubi ɗan shekara 90 ya ce masa wai tashaccen makaryaci misali a ce ma wai zamanin ku ɗaya tare mukamin ku ɗaya duk zamanin ku ɗaya tsakani da Allah sauran sahabbai fa hidimta mata suke in tafiya ta haɗa su da Anas ba sa bari ya yi abu da kanshi in zai yi abu sauri suke su yi mashi sun ce saboda hidimar da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bari su yi mishi hidima su kuma su samu albarka amma wai a samu wani tashaccen wawa mara kunya wai kuma ya rika zagin Anas bin Malik karshe ma yace wai ƙarya ake yi wai wannan sahabin babu shi ma kirkiro shi aka yi wai dan a ciwa annabi sallallahu alaihi wasallam mutunci ka ji fa su kuma sahabbai sun ce akwai shi kuma ya ƙaryata yace babu shi kuma duk malaman tarihi shekarar musulunci yanzu da yin hijira ma zuwa yau shekara 1442 ba taɓa samun wani wanda ya fito ya yi irin wannan cin mutuncin ba sai yanzu a Najeriya ma a Kano garin da ake ganin gari ne wai na masoya annabi sallallahu alaihi wasallam garin malamai manyan malaman da a lokacin da suka rayu irin su Sheikh Tijani bin Usman na ƴan mota idan Sheikh Abubakar Atik na Sanka ga babban malamin su Sheikh Abubakar Mujinyawa ga Sheikh Abdullahi Salga mahaifin Sheikh Mahmud Salga din da Sheikh Muhammad Salga mahaifin shi Sheikh Abdullahi Salga din da irin su Sheikh Usman mai hula da irin su Sheikh Sani kafin ga manyan malaman da a zamanin su wallahi ko Misra ka kai su irin yadda ake fadar Misra a ilimi to waɗannan wallahi za su iya bada fatawa a Misra waɗannan sun kai zaman sun yi an zaman a zamanin su ba malamin da zai rubuta littafi a duniya su duba su da samu gyaran da za su ci ba ko a hadisi ko a ruwaya ko a wani abu da sun samu inda za su gyara masa ilimin nasu ya isa to a wannan garin fa na Kano aka yi su a zamanin guda wayannan malaman irin ilimin da ke kansu wallahi in ana maka bayanin sai ka dauka ko ba mutane bane Sheikh Malam Sule namu ni malamin da yake karantar da ni in ana maka bayanin sai wallahi sai ka dauka ko ba mutum bane to a fanni daya kawai a fannin sufanci kadai ya ce ya haddace littafi 120 kuma 120 inda ya ce yadda kake ganin yadda kamar ka zuba ruwa a leda kan to haka yake ganin littattafai masu baiti dubu mai irin alfiyar nan ta Ibn Malik alfiyar dan Malik fa littafin da sai malamai ne suke karanta shi kuma zaka rubuta gaban malami sai dai ya zama kai din ka rike naka littafin kana jan baki shi ma malamin da irin littafin a hannunsa yana dubawa amma shi malam Sule da kayyaki da yake karanta littafin da ka dubi irin su a shafadin nan a shafa irin wahala irin na shafa saboda abubuwa da tukun sanan lugogi amma shi malam Sule da kayyaki ba da ita fiqhu da masailu nasa da ka yake abin da shi kai ta kai ga su wayannan malaman na Kano sukan ce abinda duk aka tambayi shi malam Sule yace bai sani ba sai su ma kara tambaye su dan ba su sani ba to wayannan fa duka malaman fa anan Kano aka yi duk wannan ilimin da Allah ya musu ba taba ji wata mummunar magana gare su akan wani sahabi ba eh wai sai yanzu kuma aka yi wani soko wai a ce irin Anas bin Malik zai bada yace wai Anas din wai ya ci mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da yake yin da zubi wa imani kuma a samu wai masu goya mar baya ai daga lokacin da wani ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma kaji ai abin da ya faɗa didi ne to daga lokacin kai ma irin abin da ya same shi ya same ka in kafirci ya abka kai ma ka shiga ciki kuma duk wanda in ka cutar da shi ka cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka cutar da wannan mutum kamar ka cutar da Annabi ne hukuncin duk iri ne kwarai da gaske Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa cewa la tusubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina kamar ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum wanda ya so su to ya so su ne dan soyayya da yake mini wanda ya ki su kuwa ya ki su ne saboda kiyayyar da yake mini kuma ga hadisi ingantacce wanda Imam Tirmidhi ma ina jin ya rawaito shi yace la yadkhulu an-nara muslimun ra'ani aw ra'a man ra'ani duk muslimin da ya gani ko ya ga wanda ya gani ba zai shiga wuta ba kuma mutanen da suka samu garantin aljanna kai tsaye ubangiji yace radiyallahu anhum wa radu anhu sun yadda da Allah kuma Allah ya yadda da su to kai wanda a yanzu sallah ma wannan fiqhun sallah ma baka iya ba ina kai na zagin su Allah ya kiyaye mu daga sadiyo to wannan sai na Anas bin Malik daga gare shi aka rawaito wannan hadisi yace anna rajulan dakhala al-masjida yawmal jumu'a lalle wani mutum ya shiga masallaci a ranar jumu'a min babin kana nahwa darul qada daga wata kofa ta wata kofa ya shigo wanda kofar nan ta waje jan darul qaba'i take wannan darul qaba'i din an ce wani daki ne wanda ko kuma wani gida ne wanda ainihin shi kamar nasirna Umar ne Umar dan Khattab to sai ya bar wasiya cewa in ya rasu a sai da gidan saboda a biya masa bashi da ake bin sa yace wadannan sai in ka sai da gidan in gidan bai biya bashin nawa ba to ka hada kabilar mu mutanen mu na Banu Adiyin ko Banu Tamim kai Banu Adiyin afwan yace ka tambaye su su biya min bashi in su sun kasa to ka tara Qurayshawa ka nemi taimako a gun Qurayshawa in ji shi sai na Umar dan Khattab kwarai da gaske ko a ce kuma duk waɗannan ba su wuce zagi ba yanzu akan saboda Allah kaga ai wannan ya isa musiba saboda Allah to wani mutum ya shigo ta wannan gidan ta waje jan wannan gidan darul qaba'i din wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutubu alhalin wa ala sallallahu alaihi wasallam ya tsaye yana khutba ranar juma'a fastaqbala sai ya fuskanto wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'iman alhalin wa ala sallallahu alaihi wasallam yana tsaye suma kala sanan sai ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah halakatul amwal dukiyoyi za su halaka ko kuma sun halaka wan qata'at subul hanyoyi sun yanyanke wato babu damar yin tafiye tafiye saboda halin da ake ciki fadu Allah yujisuna karo ya Allah ya ce muke mu wato kake mu alka karo ya Allah ya ce muke mu ya shahid da mu ala ana sai ce فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه كما قال الله صلى الله عليه وسلم ادغى هنايانسا ثم قال سنن سيتي اللهم اجسنا يا الله كشا كتمكي مو كو كما يا الله كشاير دم اللهم اجسنا يا الله كشاير دم ثم قال انس انس يتي فلا والله ما نرى في السماء من سحاب يتي والله ان رضوا ده الله ba ma ganin wani girgije a sama a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'a wala qad'atun wala dan wani qada'a wato karamin girgije kenan sahab kuma babban kamar hadari kenan ba hadari kuma babu girgije falamma tawassa'at as-sama'u intasara buma bayna ولا قرأت تو وما بيننا وبين السلع من بيت على كانه من كان الدوس أن نسل وسل إنهم أنشوا وندوس إن يمشين مدينة إذا قدوس إن أنا نقصنا هنير كفيا جاب بجامي أن نسل مدينة دوس إن أنا هين سنش سل وجبل سل جبل سل إن دوس السل على كانه من السل إنهم باب وني aiki wala darin babu wani gida wala darin babu wani aiki baitin kenan wala darin wala wani gida babu komai babu abin da ya tare kenan qala sai yace fa qala'at min wara'ihi sahabatun misr turs inda sai ga wani girgije wanda ya kai kamar girman garkuwa ya tsinkayo fa lamma tawassalati sama yayin da wannan girgijin yazo aka akin sama intasarar tuwatu sai ya baje sun ma'umtsirar sannan kuma sannan sai ya mana ruwa wato wannan girgizan sai ya mana ruwa ƙala fala wallahi ya ce wallahi na rantsuwa da Allah ma ra'ayna shamsu sabtan ya ce ba mu ga rana ba tsawon sati guda sabtan ɗin nan malamai sun yi saɓani a kai wasu sun ce abin da ake nufi da sabtan ɗin nan tsawon sati guda wasu kuma sun ce wani tsawon lokaci ake nufi yawwa wato ma'ana dai kamar akalla sati guda ko kuma fiye da haka basu ga ko rana basu gani ba haka na wani irin yanayi kamar irin na marka ya same su ko yaushe ruwa suke ci ala yace summa da kala rajulun min zalikal babi fil jumu'a al muqbila yace sai ga wani mutum kuma ya shigo ta wannan kofar dai a juma'a da ta biyo bayan wannan ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الحالم ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا تي ينا خطبا فاستقبله قائما سيف كنشيشي أقي وقال يتي يا رسول الله يا مأيكين الله حلقة الأموال دوكيوي ذا سهلك وانقطعت السبل هنيوي لا سينينكي وكما سينينكي سورة روان يايا كذلك إرم أبن دي يبقى هذا كان يزي إرم شماية تاكفها fadu Allah an yumsikaha anna karoki Allah ya aida ita daga gare mu wato ruwan ya yi karoki Allah ya aida shi haka farafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa kuma kala sanan yace Allahumma hawalaina ya Allah ai ruwan nan a gefe gefe mu wala alaina amma ba akan mu ba Allahumma alal akami ya Allah ai ruwan nan akan duwar wasu manyan duwar wasu والزرابي دقنانا دوار وضو وبطون الأودية دقما سكن قرر ركا لكي أكان دوار سيني أودية ومنابد الشجر دقما مقرار بشيوي كمروا سوداد الزكاكين قال أنا سيتي فانقل عدتنان دا من روان يينكي وخرجنا نمشي في السنستمك فتو منا تفيا أشكن رانا ya a cikin rana daga nan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya amshi addu'ar sa qala sharifun almajirin Anas bin yace sai nace fa sa'altu Anas bin Malik sai na tambaye Anas dan Malik ahuwar rajulul awwal shin wannan wanda yazo din a karo na biyu shine wancan na farkon ana na adrisi yace ban sani ba wannan ruwayar muslim kenan amma a ruwayar bukhari an ce shi din ne dai wanda yayin wancan magana ta farko ya nemi wancan agazin shi din ne dai kuma ya dawo to kaga wannan yana nuna mana wato halayya irin ta mu ta ɗan adam saboda mu ɗan adam muka roƙi Allah abu in ba mu da shi kuka in mun samu ma dai kukan dai kuma wannan hadisi na ilahi yana karantar da mu cewa idan za ka yi addu'a ka ɗaga hannunka zuwa sama duk da cewa akwai ruwaya da ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan hannunsa ya ɗaga zuwa sama bayan hannu a ba ci yau bayan hannun ɓarai kuwa akwai ruwaya da ta zo cewa haka ya yi sanda zai addu'a ɓarai kuwa ɓarai kuwa addu'ar ruwan ta farkon amma dai ala ayi halin dai ya dai ɗaga hannunsa ya yi addu'a ka to har cewa ɗaga hannu yayin addu'a sunna ce to wajen shafa a fuska to wannan kuma malamai sun yi saɓani mabiya yawan hadisan addu'a suka zo da cewa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa yawanci wasu suka zuwa da cewa ya shafa a fuskarsa ko a kirjinsa ba amma akwai hadisin da ya zo da hakan ina jin a cikin majmu'ul bahari ne ma akwai hadisi yawwa to sai dai malamai sun yi saɓani game da shi wasu malamai sun ce hadisin bai inganta ba na haka su ba za su yi aiki da shi ba to amma shi hadisi in an ce hadisi bai inganta ba ba wai fa ana nufin cewa wannan hadisin ƙarya ba ne in an ce maudu'i in an ce wannan hadisin ai maudu'i ne to shi ne ƙarya hadisin kwarbatar ƙirƙirarsa aka yi babu shi yawa shi ne maudu'i amma an ce za'ifi wato rarrauna to wannan hadisin za a iya aiki da shi don wa'azantarwa ko kuma don neman wani abu na falala to kaga wannan neman falala ne tunda wannan hadisi na cikin majmu'ul bahraini ya ce Allah yana sanya fa inna la ja'ilu fiha barakatan Allah yana sanya albarka a cikin hannun naku na ku shafi fuskokin ku da shi saboda kaga dan mutum ya shafi fuskokinsa bayan ya daga hannu din yayi addu'a ba laifi bane ba zai zama laifi ba kuma wannan yana nuna mana cewa wato akwai halaccin wanda bai shigo ya zauna don sauraron kuɗi ba kamar ɗan agaji da yake waje ko kuma wani haka yana iya yi wa limami magana yayin da yake kuɗi ba kuma har ila yau ya nuna mana halittar shi mai yin kuɗi ba zai iya yin addu'a ya roƙa wa al'umma wani abu halin da suke ciki yawwa ƙwarai da gaske to da shi limami jagora ne na al'umma duk kuwa wanda kuka yarda cewa wannan ya iya jagorantar ku a sallah to a kowanne abu ma ya halatta ko kuma ya cancanta ku shugabantar da shi tunda sallah ita ce mafificin aiki a gun musulmi to kun yarda ya zama shugaban ku a sallah to a kowanne abu ma za ku iya shugabantar da shi to haka hatta wajen yin addu'a din wani hali ya samu wani yanayi ya samu ana so a yi addu'a to ka iya tawassuli da salihai daga cikin ku wanda kuke shaidar salihancin su cewa na ayi addu'a halin nan da ake ciki Allah ya taimake mu Allah ya mana kaza ko Allah ya yi mana haka war wannan din annabi sallallahu alaihi wasallam dai dama shine shugaban salihai kuma addu'a to kaga wannan yana nuna mana halaccin wani ya ce wani ya yi addu'a kenan akan abin da ya shafe ka kai kanka ya ma addu'a ko kuma akan abin da ya shafi al'umma gaba daya a sa wani ya yi addu'a ya halatta kwarai da gaske ya halatta kuma akan abin da ya shafi ma in larura ce to har ma ka iya biya ka dan ba da wani abu don kyautatawa ga wanda ya yi maka addu'a tun kafin ya yi addu'a ko kuma bayan ya yi shi ma kuma mai yin addu'ar in an zo an cewa na kai mana addu'a kan kaza shi ma yana da damar ya ce shi ma a ba shi wani abu kafin ya yi addu'a wannan duka ya faru ya tabbata a cikin sunna wasu daga cikin sahabbai sun yi tafiya sun dawo hadisin ina jin na sha karanta shi a nan sun dawo daga tafiya suka sauka a wani gu suka nemi a basu ruwan sha mutanen garin suka hana su a basu abinci a taimaka musu mutanen garin suka hana su a basu wurin da za su kwana aka hana su sai suka koma gefen gari suka yi shimfiɗa suka kwanta ana cikin haka sai kunama ta harbi sarkin garin aka yi magani kunama bata faɗa ba yana ta ihu sai suka ce to bari su je su tambaye bakin can ko suna da magani suka tambaye su ku taimaka mana mana a mishi addu'a ya ce a suka ce to nawa za ku biya yake zamu ba ku tumaki guda kaza suka faɗo wani adadi ina jin sun kai kamar 10 sai suka ce to shikenan a kawo shi aka kawo shi ba ko Abu Sa'id al-Khudri ko kuma shi wannan sahabin Abu Musa al-Ash'ari wanda tsazin ga karanta hadisin sa saboda haka yayi addu'a yayi masa tofi masa tofi nan take sai zuwa warki kana ma ta fada sai suka zo kuma to kan su sahabbai duk ɗan tsini ga yunwa da suke ji da masu tare da kuma ya za su da wayannan ragunan tumakin su yanka ne su ci ko kuwa yawanci sai suka ce a ba za su ci ba sai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda tofi suka yi yanzu ga dawo suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi yace to me ka karanta mar ya samu waraka yace ya rasulullahi fatiha na tofa mar abu yace wa ma adraka annaha ruqya me ya sanar da kai cewa fatihan nan ruqya ce wato tofi ce eh wato ya nuna kamar balarabe wa ma adraka din nan kamar yadda alqur'ani yake kawo larawa sun amfani da wannan kalmar dan nuna maka girman abu eh da sunan ubangiji alhaqa wato alqiyama ke ubangiji ya ce ma adraka malhaqa alqari'a alqiyama me sanar da kai ma adraka malqari'a me sanar da kai alqiyama wajen da su kadir ma ubangiji ya ce ma adraka malilatul qadr me sanar da kai lailatul qadr wannan wai dan nuna maka girman abu ne to wannan kuma dan nuna masa girman fatar yace me sanar da kai cewa ita abu a bar tofi ce yace to in kun raba ni ma ku banna wa kasam ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya nuna mana halaccin cewa in addu'a ce wa ne mun addu'a ce to kawo abun sadaka to wannan babu laifi wallahu alam nan zamu kana da duk ɗaya ne duk yadda aka ɗauke shi ya haka ne warai da gaske yawa ya yi lokaci ya yi sau da kanta mai tambaya kwaya ɗaya za mu abin nan na na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tara mutane don yin suna ba yin suna a masallaci wannan bid'a ce gaskiya bid'a ce bid'a ce ina jin Imam Zarqani a cikin sharhin sa na sharhin da yayi wa muwadda ina jin akwai wannan magana abin ma da yafi daidai da sunna shine wato tara mutane wannan tara mutane din ma kofar gida ya ma dan fi kusa da sunna din fiye da yi a masallaci saboda shi wancan tara mutane a kofar gida za a iya daukar shi kamar walima ka hada ka kira su ne kamar walima zo su ci abinci sai ka cin abin murna a zo a ci abinci a sai ka murna yawa kuma a yi addu'a to wannan ya dan fi kusa ma da sunna tunda yin walima dan haihuwa wannan sunna ne ya halatta yawa amma tara amma yi a masallaci wannan gaskiyar magana bid'a ne zalla babu wani malamin da zai iya lankwasa shi ya dawo da su cikin sunna babu saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ma to da an ayi haihuwar yakan zo wa shi gari kawai yakan fito ya ce an man haihuwa amma na sa wa yaron suna kaza kamar misali lokacin da aka haifi Ibrahim al-Mu'azzam cewa yayi jiya an man haihuwa an haifa min ɗa namiji na sa mashi sunan babana Ibrahim yawwa lokacin da aka haifi Imam al-Hassan da Imam al-Husayn shi kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ranar bakwai ya zo ya ce wa Sayyidina Ali mai kasawa dan nawa ne ya ce dan sa mishi suna harbu wato yaki ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni mutum ne mai son yaki ya ce a bal huwa hasan ya ce sai dai sunan shi hasan ba sunan shi harbu ba da aka to bayan wata 11 sai aka yafi Imam al-Husayn nan ma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tambaye shi ya ce me ka sa mishi yace na sa mishi harbu annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa a'a sunan shi al-Husayn da aka haifi na uku ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yazo ya tambaye shi yace me ka sa mishi ne sai yace harbu annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a sunan shi Muhsin Muhsinu sune na uku kamar gamban su kenan amma shi bai tsawon rai ba ya rasulullahi tun yana yaro warai kuwa yace na sa musu irin sunan ƴaƴan annabi Harun alaihi salam da Shibr da Shubayr wannan kuma Hassan da Husayn eh so da aka ba ta gaye ne da aka haife su tare ba to ana ai halin da wannan duka yana nuna mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaga da ana yi a masallaci da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacin biyu yawa fitowa yayi kawai ya sanar amun haihuwa na sa mishi kaza Ibrahim al-Mu'azzam waɗannan kuma kaga shi masallacin Ali da mutane ya tara aka abin nan shi ba tara mutane a kofar gida ko wani abin nan ba yawa sai dai ya daga cikin sunna din ya halatta mutum zai iya yin walima ta haihuwa da aka yi mar so da wannan ne wasu suke ganin cewa tara mutanen ma a kofar gida ya dan fi ma kusa da sunna fiye da shi wannan ala ayi halin dai mutum ko fitowa ya yi ce amma haihuwa jiya na sa mishi kaza duk ya yi amma dai mafi dacewa da sunna shi ne ka bari a yi kamar sati guda ɗin ka yi mishi yanka sannan ka sa masa suna kamar yadda shi ne mafi yawancin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi wallahu a'lam Allah ya tabbatar da mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma Allah ka jibinci dukkan lamuranmu Allah ka jibinci lamarin shugabanninmu na addini da shugabanninmu na mulki Allah ka daidaita ƙasarmu ka zaunar da mu lafiya Allah ka yarwata arzikinmu Allah ka yayi halin tsananin rayuwa da ake ciki Allah ka gyara dukkan lamuranmu yaranmu ƙanana Allah ka inganta tarbiyyarsu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين